يريد يرمشو كثير.
Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku je tattaunawar da wakilin muryar Amurka Umar Faruku Musa yayi da ministan yaɗa labaran Najeriya akan zama da hukumar zartarwar tarayyar Najeriya ta gudanar a jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Haka zalika za a ji cewa hamshakin ɗan kasuwan nan na ƙasar Kamaru Alhaji Abu Usmanu ya bar duniya, kuma lamarin ko kuma labarin ya jefa al'ummar Kamaru cikin katsuwa. Kamar kowane daren ranar Litinin yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan wato tsare-tsare da hukumar Najeriya ke yi na samar da abinci a lokacin rani wanda Sani Shu'aibu Malumfashi zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ana samun ƙaruwar fusatar al'ummomi a Chadi a yayin da dubban 'yan gudun hijira da ke tsere rikicin Sudan ke ci gaba da kwarara cikin ƙasar, lamarin da ke ƙara nauyi akan ɗan arzikin da a ƙasar ta Chadi ke gurgura domin riƙe rayuwarta. Madeline Alinge, sakatariyar ƙasa a ɓangaren tattalin arziki da ke da haɗin gwiwa da ɓangarorin ƙetare a harkar tattalin arziki a ƙasar ta Chadi, ta ce akwai mutane a cikin Chadi da su ma suka rasa matsugunansu daga al'ummominsu sakamakon nauyin da 'yan gudun hijiran suka ƙara jiga ma ƙasar. Ta ce muna tunanin muddin ba mu kula da mutanenmu ba, to husatar na iya haifar da zaman ɗarɗar a yankin. Kudancin Chadi dai na fuskantar wani irin yanayin tuttuɗowar 'yan gudun hijira da masu komowa daga Sudan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da rahoton 'yan ƙasar Sudan kusan su 490 sun nemi mafaka a Chadi tun a 15 ga watan Afrilu, lokacin da faɗa ya ɓarke tsakanin sojojin Sudan da dakarun katakwana na RSF. Bangaren shari'a na ma'aikatar tsaron Amurka ya buɗe wani bincike kan laifin nuna tsana sakamakon kisan wani yaro ba Amurka ba Falasɗini a ranar Asabar kusa da Chicago na jihar Illinois, kamar yadda babban mai shari'a na Amurka Merrick Garland ya sanar. An ce mai gidan da yaron mai shekaru 6 a duniya Wadaya Al-Fayyum suke zaune da shi da mahaifiyarsa ne ya daba masa wuka har sau 26. Ita ma mahaifiyar yaron Hanan Shaheen mai shekaru 32 ta samu nata raunin, amma ana sa ran za ta rayu. 'Yan uwan yaron da mahaifiyarsa sun ce su kaɗai mai gidan ya wari ya yi musu hakan saboda suna musulmi a matsayin martani ga yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Amurka ta ce za a sake buɗe kan iyakar da ta tsallaka tsakanin zirin Gaza da Masar, duk da dai ba a san takamaiman lokacin yin hakan ba, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin matsanancin halin jin ƙai a Gaza. Sannan Isra'ilan ta shaidawa Falasɗinawa da ke zaune a yankin arewaci da su hanzarta ficewa daga yankin kafin saukar harin soji ta ƙasa da take shirin kaiwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, wanda ake sa ran ya isa Isra'ila a yau Litinin bayan kai ziyara a wasu ƙasashe da dama da ke yankin, ya ce Amurka na aiki tare da Masar da Isra'ila da Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da kayayyakin jin ƙai sun shiga Gaza sun kuma kai ga mabukata. Ofishin shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa cikin wata sanarwa a yau Litinin cewa babu wata yarjejeniya da aka kulla kan tsagaita wuta domin shigar da kayan jin ƙai cikin Gaza ko bayar da dama ga 'yan ƙasashen waje su fice daga yankin. A yau Litinin ne wata majiya mai ƙarfi ta bayyana cewa jami'an Amurka da na Isra'ila na tattauna yiwuwar shugaba Joe Biden ya amsa goren gayyatar shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu na kai ziyara Isra'ila a nan ba da jimawa ba. Ziyarar nuna goyon baya da shugaba Biden zai kama babba aboki Amurka a yankin gabas ta tsakiya za ta biyo bayan makamancin wannan ziyarar da sakataren gwamnati wato sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai, wanda yanzu haka yake yankin na gabas ta tsakiya. Akwai kokarin diplomasiya da ke tafi da zai samar da agaji ga Isra'ilan da ke fama da radadin harin bam din ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kaiwa Isra'ilan da yayi sanadiyar mutane 1,300 hari mafi muni da kasar ta gani a tarihin kafota shekaru 75 har a yara yau litinin ne Isra'ila ta ci gaba da yin ruwan bama mai a Gaza inda ta rika kai hare-hare ta sama tun a cikin dare yayin da fadan ya shiga rana ta 10 inda shirye-shiryen Isra'ilan na kai hari ta kasa ke kara kankama A ƙarshe akalla yara hudu ne suka rasa ransu a jiya Lahadi a Burundi bayan da katanga ta fada a wani coci ta kuma fada akan yaran da ke ɗauka darasin addini. Har ila yau an tono su mutum 15 da suka samu rauni cikin burakusan ginin katangar cocin na Kiyangi Pentecostal da ta fadi. Ƙasar da ke tsakiyar Afirka na da mutane sama da miliyan 13 da kuma ta kuma yi fama da zubar ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A yau litinin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jagoranci zaman majalisar zartarwa wanda ta kunshi ministoci da manyan kusoshin gwamnatin kasar. Wannan taro shi ne na biyu tun kaddamar da majalisar sabanin taron mako-mako da majalisar kan yi a baya. Bayan taron wakilinmu Umar Faruku Musa ya tattauna da ministan yada labarai Alhaji Muhammad Idris domin jin dalilin da shugaba Bola Tinubu ya jima bai wannan taro na mako-mako ba.
Shi ai shugaban kasa na da izini yana da yanci ya ce ga yadda yake son a tafiyar da al'amarin nan. Abu ne wanda ba wai an rubuta ba ne cikin tsarin kundin mulki cewa ai lalle wai dole sai rana kaza a je a yi zauna a yi mitin ba a ce haka ba an ce za a rika zama ne a rika tattaunawa ba a ware rana a ce ga rana da aka ware kuma a ce in ba a zauna ba to kenan wato aiki bai daidai ba babu wannan yadda kowa ke ganin aikinsa zai tafi daidai haka ne zai yi.
To yau menene muhimman abubuwan da aka tattauna kuma wane matsayi aka yi akan waɗannan abubuwan?
To na farko dai ministan ayyuka ya kawo abubuwan da ya kamata a duba na ya ce don misali za a yi aiki da kwalta wajen yin tituna kaman kwalta ya kan dan fi tsada haka sannan kuma ya fi dan wuyan sha'anin samuwa kuma da yake dala na ƙara tashi idan aka ce za a rika koma ga kwalta kowane lokaci za a samu hawan farashi sai aka yi tunani cewa to ya kamata a koma ga amfani da siminti da kankare saboda shi siminti na da kankare nan komi nashi a nan gida ake samun shi babu wani wanda ake cewa bari a je a kawo muna da shi a nan gida wanda zai isa aikin akan wasu manyan tituna da za a yi saboda haka a kawo shugaban kasa kuma ya amince majalisa ta amince cewa yana da kyau a je a duba a gani a yiwuwar yin wannan wasu tituna da za a yi da wato da siminti kenan na farko kenan na biyu kuma akwai maganar da aka yi na kudade da za a samu akwai wani bashi da aka samu na dala Amurka biliyan 1.5 akan wato kudin ruwa mai sauki sosai wannan kudade aka bada su ne ga kasashe da suke tasowa saboda biyan bukatun wasu abubuwan da za su iya yi nan take kafin su jira kudin su na shiga yanzu to sai gwamnati ta duba ta ga cewa yana da amfani a karbi irin wannan bashi domin a yi ma ƴan Najeriya wasu ayyuka a cikin gaggawa dan a cikin moriyar gwamnati a kai yanzu
kawo yanzu an dade ana suka gwamnati tumuca ta ci gaba da ciwo ba su suka kamar yadda gwamnatin Buhari ta yi shin me zai bambanta akan yadda gwamnatin Buhari ta aiwatar da ko ta kashe kudaden nan da wanda Bola Tinubu zai a gwamnatin sa musamman akan maganar cin hancin rashawa da yayi wa gwamnatoci katutu
to kaga ai shi cin bashi na farko tukunna ba a kafa kasa ta duniya hatta manyan kasashe da ake gani sun ci gaba wajen arziki su ma suna daukan irin wannan bashi don su gudanar da ayyukan su na cikin gida ba cin bashi ba laifi ba ne abinda aka yi da kudin shi ne ya zama mai muhimmanci ma'ana misali idan ka je ka ciwo bashi ko ba a tsaya kai da fata aka yi mutane al'umma aiki da kudaden ba to kaga ai a nan wurin kenan ciwo bashi bai yi amfani ba amma shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya dauki aniyar cewa duk kwabin da aka dauko duk dalan da aka dauko za a yi aiki ma 'yan Najeriya domin su more ma wannan demokradiyya da ake ciki baya son a je a ciwo bashin da kawai a zo ana neman ya aka yi da kudin ma a rasa in Allah da wannan kudinsa shi ne sai 'yan Najeriya sun ga abin da aka yi da wannan bashi na kudin da aka zo saboda haka maganar cin rashawa da kuma almuhadana da dukiyar jama'a yana cikin abin da ya ce dole a tsare saboda bai yiwuwa a je a ciwo bashi kuma a dauki kudaden nan kuma a neme su sun kalwanta.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan tambayoyin. Alhaji Abu Usman Atajiri, gogagge dan kasuwa, ya rasu a kasar waje na wato dan kasar Kamaru. Samun labarin da ya rikita masu madafun iko a kasar Kane jefa talakawa cikin hali na rudani. Yankin Adamawan Kamaru tare da sauran yankuna baki daya da suka zo a cikin kasar da ma wajen kasar suna zaman makoki a garin Gwandare. Ga wakilinmu Muhammad Rabiu da ƙarin bayani a wannan rahoto.
An tabbatar da labari a yammacin ranar Juma'a 13 ga watan Oktoba daga wasu majiya cewa Alhaji Muhammadu Abba Usmanu ya rasu a kasar Turkiya inda aka kai shi asibiti. Shugaban karamar hukumar Vina Ive Bertrand Awunfak ya tabbatar da labarin. Malam Muhammadu Sunusi gani yake cewa
yawan kaji an kira mutum attajiri ba mai maran dukiya ko arziki na shekara 10 ko 15 ba. Wannan dukiyansa ya fi shekara 60 yake dama da dukiyar nan. Yana da manyan kamfanoni, ka san ana kirga ka masu kuɗi, to kamfanya za a tambaya kamfanya nawa kake da shi. To shi ya mari kamfanya daban-daban sun fi kamfanya 5 zuwa 6. Wannan kan iya abin da ni na sani ne na nima dan kasuwa. Ka san gaskiyan al'amari mutane da yawa ba za su fahimci an yi asara ba, amma da kaga mutanen da suka zo zana idan sannan ni tun da aka haife ni an ga wandare ne yawon duniya na danna zauni an ga wandare ban taba ganin al'umman annabin da aka cika kamar nashin nan ba. To na biyun kuma kaga mutum ne da Allah ya masa dukiya ya masa arziki menene lafiya da aya.
Alhaji Abbo mutum ne mai tsananin son addini wanda aka kiyasta masallatan da ya gina kimami 60 ciki da masallatan Juma'a a dukkan manyan biranen arewacin Kamaru. Muhammadu Kabiru dan jarida ne ya kara da cewa
ko kuma in ce jarumi yayi ma addini tattali wanda yake a cikin arewacin kasar Kamaru bayan da bai gina masallaci ba na tafi can kasan kudu. To Alhaji Muhammadu Abba Usmanu ya taimaka ma addini da gaske. Na farko Alhaji Muhammadu Abba Usmanu ya gina masallatan Juma'a cikin arewacin Kamaru har ma da kudancin kasar Kamaru. Duk waɗanda suka kawo tambaya suka ce suna so a gina musu masallaci, a guje a cikin gaggawa. Na tafi wajen shi muna hira, yace mini yanzu dai masallatan da yake da shi 255, amma kuma je sake daukan waɗansu wanda yake kuda bayan ran shi abin da ya zana za a martaba shi za a yi waɗannan ayyuka.
Haka kuma ya yi rarrabuwar kawuna a harkan kasuwanci ta hanyar mallakar garke mai yawa. Shahararriyar gonansa a yankin Adamawa ya kai dubun dubatan kai. Alhaji Abbo ya kuma kasance mai shigo da kaya daga kasashen waje, mamallakin kamfanin sukari da na sarrafa masara da sauransu, da gidajen yawon bude ido kamar Hotel Relais Saint-Hubert. Malam Awal ɗaya ne daga mambobin party
a Adamawa gaba daya. An ga wundire a Kamaru kai a Afrika gaba daya an yi asara, balle ma mu ɗan party RDPC wannan babban asara ne. Yanzu da RDPC kam a Adamawa wannan shi ta Allah kawai. Alhaji Abbo wato namiji ne ya tsaya matika gayya a sha'anin party RDPC ko a can kololuwa a committee central abinda Alhaji Abbo yake tirya ya tura babu mai tirya ya bayar. Annan duk abin da ya taso Alhaji Abbo ne, duk abin da ya faru a party Alhaji Abbo ne. In dan party zai cewa mutunci Alhaji Abbo je kira ya je tsaya yayi, in dan party ya samu matsala Alhaji Abbo je takarda ya hada mutun ya tura a kai committee central.
Muhammadu Abba Usmanu wanda ake girmama shi sosai a yankin shi ya zama daya daga cikin mambobin ofishin siyasa na jam'iyyar CPDM mai mulki ta shugaban kasa Paul Biya. Ofishin na dauke ne da mambobi 23 kacal. Fatin ta nada shi a matsayin shugaban tawagar na dindindin a jihar Adamawan Kamaru. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundare, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu kuma Allah ya kan Alhaji Abbo. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. To yanzu sai shakata da wannan waka.
Kaji kadan guna san zafadi yake shata guri ne yake ci. Ya
kuma dalla da fata an shakata da wannan waka. Yanzu kuma lokaci ne da Sani Shabu Malumfashi zai kawo mana rahoto na musamman.
A Najeriya yanayi ya canza, damina ta fara bankwana, buji kuma ya cinno kai gami da kuncin da aka jima a ciki da kuma barazanar karancin abinci, sabili da 'yan ta'adda sun hana manoma aiki a gonakinsu. Hakan ya sanya ma'aikatar gona ta Najeriya ta bijiro da wasu tsare-tsare don fara aikin noman rani gadan-gadan da nufin wadata ƙasa da abinci. Ministan gona Abubakar Kiyari ya bayyana tsare-tsaren da suka yi ga manema labarai a birnin Abuja hirar da ya ji su.
Daga sabon shekara akwai immediate plan da kuma akwai wannan short term da medium da kuma long term. To shi ne yanzu wanda muka tsarata shi ne noman rani, shi ne yanzu muke so mu fara a cikin wata mai zuwa. Kuma za mu fara da noman alkama ne. To a yadda muka yi tsarin mu noman alkama din muna so a yanzu mu samu kamar hekta 70,000 wanda mu da kanmu za mu yi wannan tsarin. A ciki akwai tsarin da African Development Bank akwai project da ake kira National Agricultural Growth Scheme Agro Pocket shine suka ba mu tallafi da za mu yi noman alkama. Ga wanda kuma shi president Bola Ahmed Tinubu ya ba mu shi ma dama zai kara shi alkama din shinkafa da masara da rogo. To shi ne za mu fara a watan yanzu. Akwai taki a cikin wannan tsarin da za mu yi na wannan noman rani da muka shirya. Za mu ba su iri da kuma taki da kuma duk irin kayan maganin kwari. Agro Rangers din daman na Nigeria Civil Security and Civil Defense Corps. Kuma mun magana a cikin wannan tsarin da muka nuna cewa ba ma su kare ba za mu engage duk sauran security agents din saboda a tsare manoma daga wajen wannan bala'in da yake faru. Kudin abinci sun tashi amma kuma akwai dalilai da yawa da yasa kudin abinci suka tashi ba abubuwa ba ne game da wajen harkar noma. Misali akwai inda akwai tashi hankali inda ba za a iya ba a noma a wurin to kajin karanci akwai karancin abinci a nan. To dama inda yawanci inda akwai wannan karanci din kuɗi zai tashi kamar yadda ta nuna gwamnatin President Bola Ahmed Tinubu yanzu sun babba jihohi dama sun babba ba su kuɗi su sayo abinci su ba jama'a. Kayan gona da yake fitowa mun gan farashi ya fara sauka. Akwai kashin da yanzu za mu yi, akwai kashin da za mu kuma nan da cikin wata shida, akwai kuma wanda za a yi cikin shekara biyu, akwai wanda kuma za mu yi cikin shekara hudu. Sati shida muna duba wannan abubuwa. Mun tsaya mun samu briefing daga ma'aikata kuma mun tsaya mun dudduba duk.
Shin koyaya manoma za su ce game da waɗannan abubuwa da aka bijiro da su? Ahmed Salele Malumfashi babban manomin rani da damuna ne.
Ahmed Salele, ya kake kallon wannan yunkuri da gwamnati ta fara yi wato na ganin cewa an bunƙasa ayyukan noman rani a halin yanzu da shine muke gab da shigarsa saboda sanyi ya zo?
Wannan abin da suke shirin yi abu ne mai kyau. Ya kamata mu san matsayin Katsina. Mu Katsina nan muna da dam guda biyu manya-manya daga wanda ke da 500 hectares sai wanda yake. Kuma an yi dam ɗin nan an sa mashi komai kamar sabke dam ma ai dade da gama hada shi ba an hada mai solar an hada mai generatorci manya manya na fita kunya. Amma ni ban taba ganin an noma ko wani tumatiri ba an dauko daga wurin an ci za kai sonori. Kar sabke dam wasu mutane na dan zuwa suna dan kankanan noman su da sauransu amma a yi shi wadatacce ni nan san za mu iya noma alkama a sabke dam da wancan dam ɗin na gwaigwaye. Za a iya noma alkama da za ta ci da kusan wayannan jihohin na arewa baki da in dai da gaske ne za a yi noma.
To kamar
albarmar da muke nema wajen minista a yin zai yiwu ya taimaka ya zo ya ga wayannan dafin ya ga hectares of land da ke wurin ya ga irin gudunmuwar da za a baji haka sana. Muna da manoma shirye suke su yi amma ba su da ƙarfin yi. Ga talauci ya ma mutane yawa kuma ga man fetur ba ka iya ɗiba ɗan wuri ka ce bari ka noma. Banda sabis banda biyan kuɗin mai aikin. In ka haɗa da taki da feshi sai ka kashe 150,000 ko zuwa 200,000 kuma baka da kokobo. Saboda ya kamata minista ya zo tunda muna da solar power a can a yi community, a yi sensitizing mutane munan kazana mu a shirye muke. Afan nan akwai kungiyoyi sosai manya-manya da na afan da na waye-waye za su taimaka a haɗa mutane a noma majiha ko kuma mutanen su noma bakarsu.
Har wa yau game da ra'ayoyin manoma, abokiyar aiki na Madina Dauda ta zanta da wata babban manomiya a can Birnin Abuja ƙarshen wannan taro da ma'aikatar ta yi da manyan manoma masu ruwa da tsaki.
Sunana Asma Begum Mirza, ni ɗan Najeriya ce daga Kaduna State. Ni manomiyan shinkafa ce, amma ina harka barkatai daban-daban. Ina sarrafa, ina processing agri products, ina kokzumunan ma kokare akan export. Sauran abubuwa kamar misali akwai yanda nike shirya tsamiya, fa tsamiya nike shirya shi in maida shi drink, kuma in maida shi concentrate. Larabawa suna shan shi a tea, to ana san shi sosai, to kaga muna da shi barkatai a Nigeria. Ako shi yasa aka yi wannan conference ai dan a yi shawara, a gane juna, a gane matsalolin juna, a yi yanda za a gyara al'amura. To ni dai a gani na yayi kyau gaskiya, kuma abubban da suka fada in dai an bi shi ya kamata, kuma in an kawo tallafi za a yi amfani da shi ya kamata, to za a gano sakamakon abun yayi kyau. To matsala ba wuri daya bane fa, wuri da yawa ne. Yanzu misali ka gani manomiyan shinkafa ce, dole sai da na bar gonana zan yi sa mutane aiki misali a lokacin shuke, tunda hannu muke shuke. Wallahi tallahi wasu lokacin mutum 150 suke aiki dan shukin nan. Akwai lokacin ba ka so ya kure ya wuce wannan lokacin, sai ka shuka to gaba daya za ka yi gonan gaba daya. Wasu lokaci wuni guda kana so ka gama kammala wannan abu. Ka ga irin wannan mutum in ka ce ya bar gonan shi ya tafi dan tsaro ya zama matsala, ya tashi ya tafi wani wuri kuma bai samu gonan yi ba, me zai faru? Amfanin gonan da shi yake sa ya samu ba za a samu ba kenan ko? Wanda suke aiki tare da shi su samu aikin yi, to ka ga su ma babu ko? To ba ni kadai bane, akwai manomi da yawa, ba karamin manomi ba, akwai medium, akwai babba, duk abin ya shafe mu. Na biyu yanzu misali zan baka misali na shinkafa. Shinkafa akwai shinkafa kala-kala. Me yasa mu ba ma shuka shinkafa da za a yi kudi sosai da shi misali basmati? Ni na kawo shinkafa informally, nufin ba da bi ainihin doka ba, na je na shuka kuma na samu 5.7 tons per hectare. Habadan Allah wannan ba karmin good bane fa, amma ba zan iya ci gaba dan me? Ni talakan manoma ne, ina zan je in kawo su iri? Wannan irin da na kawo shi haka kawai a hanya ne, na samu nawa hanya, na shigo da shi da nayi wannan trial din nan, kuma ya zama to very successful. Amma ba zan iya ci gaba ba, dole a kawo iri da zai yi mana dikyau, zai mana amfanin gona ya linka. Kowani shinkafa ka dauka misali in kilo daya zai kawo maka naira 500, basmati zai kawo maka 1,500. Dan Allah, me yasa ba za mu shuka shi? Me yasa mama son abin da zai karo mana kudi? Ka duk kokarin da zaka yi taki ne, gyaran gona ne, wayewaye duk dai ne da wancan shinkafan da wannan shinkafan, amma gashi wannan zai fidda maka kudi yafi wancan, to wanne zaka shuka? Wanda zai fidda maka kudi. Amma to ina irin take? Babu. Gashi ina kokari yanzu shekara biyu ina kan kokarin kawo irin nan, har yau dai ga nan dai ina cikin kokarin iri. Kamar ma ne akwai dokokin shi, akwai dokoki, akwai seed council, naje nayi register company a seed council, nayi kaza, kuma wancan man kasa ce wani iri seed za su iya sako mana, shi ma doka ne. Kullun in an kai wajen March sai a ce ma ai ya kare, babu wanda za mu saida maki. To wannan karan ni ina so in je in doko shi da kaina, Allah sa komi in iya shirya shi, in yi shi ya kamata, in bi duka dokoki, in kawo mu yi yanda za mu yi shi a nan kasar Nigeria.
Ba mu shakka wadata kasa da abinci shi ne babban ginshikin tabbatar da zaman lafiya. Wajibi ne a kawar da dukkan ayyukan ta'addanci don manoma su koma gona tare da samar musu da na'urorin aiki na zamani da kuma iri masu yabanya saurin yi wanda za su bunƙasa ƙasa da abinci cikin takaitaccen lokaci don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da al'umman da ke cikinta. San Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina, Najeriya.
Haka da San Shaibu Malumfashi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya ta Super Eagles ta sami nasarar doke 'yan wasan ƙasar Mozambique a wata wasan sada zumunci da aka fafata a yau Litinin. Wannan nasarar kan 'yan wasan mamba na ƙasar ta Mozambique da ci 3-2 ta biyu ne bayan kunnen doki da Najeriya da ta yi da ƙasar Saudi Arabia a wata wasar ta sada zumunci a ƙasar Portugal a yammacin ranar Juma'ar da ta gabata. To sai dai fa Mozambique din ce ta soma shiga gaba a wasan na yau biyo bayan kuskuren mai tsaron gidan Najeriya, amma daga bisani Najeriya da ta farke ta kuma zura ƙwallon da ya bata nasara. Tsohon mai horar da 'yan wasan Chelsea ta Ingila Antonio Conte ya ce ya yi watsi da wani tayi mai gwaɓi da aka yi masa na komawa aikin horar da 'yan wasan wata ƙungiya ta ƙasar Saudi Arabia. Conte ya ce ya ɗauki matakin ne saboda buƙatar da yake da ita na komawa ko dai AS Roma ko kuma Napoli. Tsohon kocin na Tottenham ya ce ya yi nadamar barin aiki a Juventus ta ƙasar Italiya a shekara ta 2014 domin komawa aikin horar da 'yan wasan ƙasar ta Italiya, inda ya yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin ya koma Chelsea a shekara ta 2016. A 'yan kwanakin nan an yi ta baza raɗe-raɗin da ke alakanta kocin mai shekaru 54 da haihuwa da komawa zakarun Serie A wato Napoli, yayin da ƙungiyar bata gamsuwa da ƙwazon aikin Rudy Garcia. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da ƙungiyar ta tuntuɓi Conte kuma ana taron za su soma tattaunawa da shi nan ba da jimawa ba. Kasar Algeria ta ce ita ce za ta karbi bakuncin wasannin da kasar Palestino za ta buga nan gaba sakamakon bukatar hakan da hukumar kwallon kasar ta Palestino ta gabatar mata. An tsara kasar ta Palestino za ta soma wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta 2026 a yankin Asiya a wata mai zuwa. To sai dai wasan su ta farko ta neman gurbin gasar da za su buga da Lebanon a ranar 16 ga watan Nuwamba za ta kasance ne a kasar hadaddiyar daular Larabawa. Zirin Gaza na fuskantar mummunan harin ramuwar gayya sakamakon harin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 1,400. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To madalla, yanzu kuma da wannan muka zo a ƙarshen shirin, wato labarai a takaice.
A yau Litinin, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ana samun ƙaruwar fusatar al'ummomi a Chadi yayin da dubban 'yan gudun hijira da ke tsere marikicin Sudan ke ci gaba da kwarara cikin ƙasar, lamarin da ke ƙara nauyi akan ɗan arzikin da ƙasar ta Chadi ke gurgura domin riƙe rayuwarta. Madalin Alinge, sakatariyar ƙasa a ɓangaren tattalin arziki da ke da haɗin gwiwa da ɓangarorin ƙetare a harkar tattalin arziki a ƙasar ta Chadi, ta ce akwai mutane a cikin Chadi da su ma suka rasa matsugunansu daga cikin al'ummomin nasu sakamakon nauyin da 'yan gudun hijiran suka ƙara jibgawa ƙasar. Bangaren shari'a na ma'aikatar tsaron Amurka ya buɗe wani bincike kan laifin nuna tsana sakamakon kisan wani yaro ba Amurki ba Falastini a ranar Asabar kusa da Chicago na jihar Illinois, kamar yadda babban mai shari'a na Amurka Mary Garland ya sanar. An ce mai gidan da yaron mai shekaru 6 a duniya Wadaya Alfayum suke zaune da shi da mahaifiyarsa ne ya daba masa wuka har sau 26. Ita ma mahaifiyar yaron Hanan Shahin mai shekaru 32 ta samu nata raunin, amma ana sa ran za ta rayu. Amurka ta ce za a sake buɗe kan iyakar da ta tsallaka tsakanin zirin Gaza da Masar duk da dai ba a san takamaiman lokacin yin hakan ba.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato sai kuma da safe kenan za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Kafin mu sallama da ku, bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga garkuwar Indo tun safe, Alhaji Lawal Radu Safi a jihar Zamfara, Najeriya, da iyalansa da ma dangi baki ɗaya bisa rasuwar 'yar uwarsa Mansura Lawal Anka, wanda ta rasu sanadiyar tiyatar haihuwa wato CS da aka yi mata. To Allah jikanta da gafara ya kuma ba da haƙurin wannan rashi. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taimaka min gabatar da shirin, da kuma wato Fionam Fiona Wamayi da ta taimaka wurin haɗa shirin, da kuma Zainab Abdulrahman Babaya kuma ke rike sallama. Assalamu alaikum.